أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين بركة مدوانا لوكتي بركة مدسادوا أولا رانامي البركة تتلاتة tara ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu ridi da 19 ga watan Maris na shekara ta 2024 miladiya azaman mu na bana na tafsirin alqur'ani wannan shine zama na 10 kuma jiya mun fara daga farko-farkon suratul tauba kuma yanzu insha Allah za mu dora zuwa abin da ya sauka jiya mun tsaya ne a daidai kan aya ta 14 yanzu insha Allah za mu dora zuwa abin da ya sauka Allah rahma bismillah
bismillahir rahmanir rahim am hasibtum an tutraku wa lam ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمكم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله الله سبحانه وتعالى أشكين وانا سورة من درجة كونش أشكين وانا آيوي ما سو درجة واتوبان يأيو مؤمني جنكني تيو على الليس يأيو وانا سوى كافرتا تندا سوى كفارة يأكار مسلمي تنفركو إذن دك أبن دائي مسلمي وشي فأنا إرنا رامور غيا كوكما nak ba da kariyar kai ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yake bai taba fada da kowa ba bai taba yaki da kowa ba sai dai yaki na kwatar kai ko kuma na ba da kariya ga kai duk yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji to haka suke shi yasa a nan gun Allah subhanahu wa ta'ala yake jan mu'mini yake jan hankalin mu'mini cewa shin tsoran su kuke ji idan har tsoro ne a zukatanku to ku sani Allah da manzansa shi ya fi cancanta ku ji tsoronsa in har kun kasance mu'mini Allah ya ce qatiluhum ku yaƙe su wannan yaƙin da za ku yi da su yu'azzibhumullahu bi'aydikum Allah ne zai azabtar da su ya karkashe su da hannayenku wai yuzhibu ghayza qulubihim kuma Allah zai tafiyar da ainihin wannan damuwar da ke cikin zukatansu wannan ainihin damuwar da ke cikin zukatansu wai tubullahu ala man yasha kuma Allah zai karɓi tuba ga wanda ya so wato ta hanyar dawo su zuwa ga addinin musulunci kamar jiya muka ce irin su Abu Sufyan ibn Harb da matarsa sai da Hind bint Utba da ɗansa sayyidina Abu Sufyan da irin su Ikrimah da ɗan Abu Jahl da sauransu gaba ɗaya daga baya sun musulunci sun dawo addinin musulunci Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah shine masani game da halullukan da suke ciki kuma sannan shine mai hikima wajen tsara abin da yafi dacewa da kowanne mahaluki Allah sai tambaya irin ta inkari yace amma simtum an tutruku shin ko kuna tsammani za a kyale ku ne wala ma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum alhali Allah bai riga ya bayyana da waɗanda suke jihadi tare da ikhlasi daga cikin ku ba waɗanda suke jihadi jihadi irin na ikhlasi wala mutakizu min dunillahi wala rasuli wala mu'minina walija sanan basriki wani bidana ko masoyi ko wani abin kauna ba fiye da Allah da manzansa da kuma ɗan uwansa mu'mini sai Allah ya bayyana da masu irin wannan halin saboda su munafikai bambancin su kenan da ainihin mu'mini masu dafiyayyen imani su munafikai sun yarda cewa su suna cewa su musulmai ne a bakin su to amma kuma zuciyar su ta fi kaunar kafirai fiye da musulmai to duk lokacin da ko musulmi ya fita da irin wannan halin yana cewa shi musulmi ne to amma a kullum zuciyar shi ta fi kaunar alkhairi ya samu kafiri fiye da a ce ga alkhairi ya samu mu'mini in ana wani abu tsakanin kafirai da mu'minai to ya fi so ya zama nasara tana ga kafiran to duk wanda ya zama haka zuciyar shi take to wannan ba cikakken mu'mini ba ne imanin da ke zuciyar shi ba zai zama mai amfani ba saboda shi kansa kishin musulunci da kishin ƴan uwanka mu'minai da kuma san su da san haɗa kai da su da san shigo da su cikin dukkan abin da za ka yi da san cigaban su to wannan shi kadai ibada ne hali ne mai kyau na imani ana so kowane mu'mini ya zama haka duk lokacin da ka ji wani abu na alkhairi ya samu ɗan uwanka mu'mini ko da a wata ƙasar ne ba ma a ƙasar ku ba ko da wani jinsi ne ba irin jinsin ka na baƙar fata ba da Allah Balarabi ne ko kuma a ƙasar Indiya yake ko kuma ma a yankin China yake amma musulmi ne sai ka ji farin ciki saboda wannan nasarar da shi din ya samu to wannan alheri ne kwarai da gaske alama cewa akwai sauran kamshin imani da hasken shi kenan a zuciyar mutum to shine Allah ya ce wa mu'minai shin kuna tsammanin za a kyale ku ne alhali Allah bai riga ya bayyanar da waɗanda suke jihadi tare da ikhlasi daga cikin ku ba da kuma waɗanda ba su riki wani masoyi badadi abokin haɗa kai fiye da Allah da manzansa da kuma ƴan uwansa mu'minai ba Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ko mai ba da labari ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ai bi kamata ba ga waɗannan mushrikai an ya'muru masajidallahi da siraya masallatan Allah ana cewa masajidallahi ana cewa kuma masjidallahi ana faɗa shi da ifradi ana faɗa shi kuma da jami'i shine wato ta hanyar zama a cikin masallatan da kuma yin wasu abubuwa a cikin masallatan ana nufin masallacin harami shahidina ala anfusihim bil kufr amma a halin kasancewarsu suna masu shaidawa kansu suna masu ba da shaida akan kansu cewa su kafirai ne ulaika habidat a'malum to waɗannan kam ayyukansu gaba ɗaya sun lalace ai batalat aikinsu gaba ɗaya ya ɓaci ba wani aiki da za su yi wanda Allah zai karba sharadin karban aiki shine ya zamto mutum musulmi ne mu'mini zaka iya ganin kafiri yana ciyar da miskinai zaka iya ganin kafiri yana yin sadaka zaka iya ganin kafiri yana taimakon marasa lafiya majinyata da masu karamin karfi kafa duk wannan aikin Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura sai muka gabata zuwa ga abin da suka aikata ko abin da suka aiwatar na daga ayyuka fajalnahu haba'an mansura sai muka maida shi ya zamto kura a bar watsarwa to ala ayi halin shi aikin kafiri ba shi da wani amfani in yayi wani abu ma na alheri duk ba zai amfane shi ba a lahira har sai in yayi imani idan yayi imani to in yayi sa'a sai Allah ya sanya shi cikin waɗanda ake ninka musu ladan su ribi biyu abinda suka yi da su a tsammanin su akan gaskiya suke suna kan addinin nasara misali kamar ɗan kafirin ahlul kitabi kenan kamar kirista ko yahudi yayi aikin alheri da yawa da yayi abubuwa da yawa yana tunanin neman lada yake a wurin Allah to yanzu kuma da ya dawo cikin musulunci idan Allah ya su cikin falalarsa yana iya ya ninka masa ladan ma'ana ya karɓa mar har wanda ya yi ɗin a baya saboda albarkacin imani da ya yi a yanzu to amma duk wanda kuma yana cikin musulunci sai ya aikata abin da ya fi da shi daga imani shi kenan wannan kam duk wani aikin shi kuma Allah ya ba zai karɓa ba ladan ya riga ya lalace tunda kalmar shahada ta riga ta warware ya kafarta to shi kenan ladan ma ya riga ya ɓaci har sai in ya dawo cikin musulunci hatta aikin haji wasu malaman suka ce bai ɓaci wasu suka ce kuma a'a ya ɓaci shi ma duk aikin su gaba da ya baci saboda mi saboda can kasa idan muka koma cikin suratul hujurat Allah yana gayawa mu'mini cikin abin da zai fitar su daga da'irin imani wato kada mutum ya yi munana ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya faɗa sai ya ce anta habaqa a'malukum wa antum la tashkurun sai ya zamto aikin ku gaba daya ya baci ba tare da kun sani ba to shine ya zama mutum ya koma cikin kafirci ba tare da sani shi ta dalilin munana ladabi ga Annabi alaihi salatu wassalam kuma waɗannan din Allah subhanahu wa ta'ala shi kinda kafire ne kuma suna shaidarwa kansu cewa lalle su kafire ne to duk wani abu da za su yi fa a tsammanin cewa kamar Allah zai amsa musu Allah ba karɓa yake ba abin da ya faru kuwa an ce wannan aya ta sauka ne tana magana akan al-Abbas da wasu daga cikin Qurayshawa waɗanda bayan an kama su a matsayin bursunonin yaƙi a yaƙin Badr sai suka ga cewa sai su mu'minai irin su sayyidina Ali da sauran sahabbai suka kewaye su suna musu kamar fada yanzu wani yanzu hajji kai za a fito hajji kai dubi ku kafirai kafirai kaza 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 sai sayyidina Ali ya dawo wajen baffan shi Abbas in ce yanzu Abbas kana baffan mu dan uwan mahaifan mu kuma ga kai za a fito a zo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana dan uwanka ka watsar da zumunci ka munana masa yanzu ya kamata ka fito har a ganka a cikin wayannan mutanen to sayyidina Ali yayi wannan ne kawai domin dai ya dima mamar zuciya amma ai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma tun farkon yakin kafin ma a fara ya ce duk wanda ya ga Abbas kar ya kashe shi domin Abbas ya fito ne a latilas tilas samar aka ya fito ba dan yana so ba to shi sayyidina Abbas yake cewa yanzu ku shikenan sai ku zauna kuna ta ambatan munanan halayen mu da munanan abubuwan da muka aikata ba za ku tuna da cewa muna da kyawawan ayyuka da muka aikata ba misali mu ke raya masallacin Allah wato harami muke kula da shi muke shayar da alhazai ruwan zamzam muke saukar baki idan wani daga cikinmu an ribace shi za mu biya kuɗi mu je mu fanso shi muke yin kaza muke yin kaza to shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana cewa bai kamata ba zama mushrikai su ci gaba da raya masallatan Allah alhali suna masu shaidarwa kansu cewa su kafirai ne har zuwa da ƙarshen aya Allah ce ya rushe dukkan ayyukansu ba karɓa yake ba dama da Adamu shar'a saboda rashin sharaɗin karɓar aiki sharaɗin karɓar aiki ko shine imani din da Allah zai faɗi sakamakon ainihin kyakkyawan aiki yana cewa innal ladzina amanu sai ce wa amilu salihati wannan da suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai ka shike na kaga sai da amanu din ta zo sannan wa amilu salihati su biyo baya ba ka taɓa samun innal ladzina amilu salihati sannan wa amanu ba yawwa amaru in takan riga zuwa sannan wa amilu salihati saboda sai imani ya tabbata sannan in mutum ya aikata aiki na ƙwarai sai Allah ya karba amma duk wanda babu imani a tare da shi ko me ya aikata Allah ba zai karba ba shi yasa kamar kullum dai jan kunnan da ake yi akan abubuwan da ke warware wa mutum imani irin su zuwa gun boka irin su zuwa gun yan duba malam a duba mun abu kazana ya bata a ina yake a duba mun shi kenan sai wasu tsukullan su sai ce ai an yi gabas da shi nan ko ƙarya yake abinka yana yamma ƙwarai da gaske ya shafa ruwa to kaga wannan kaɗan kenan daga cikin biyar ƴan duba to daga duk wanda yake tunanin cewa boka ko ɗan duba zai zama mafita gare shi a addini wallahi mutum ya gyara imaninsa gaibu ba wanda ya san gaibu in ba Allah cewa wai zan yi tafiya kaza a duba mun a gani da alheri ko babu wallahi tallahi wannan yana nisan tafiyar da hanyar imani cewa aure zan yi a duba mun a gani shin matan nan da alheri a cikinta ko babu ha ba malam shigen to shi wanda kaje gunsa wani mummuna abu ta samun rayuwarsa ba baya jinya baya kaza baya kaza mutum da ya iya duba an riga mata malam shi ya riƙa dubawa kansa mana duk abin da zai same shi mummuna ya kauce ma saboda haka duk lokacin da mutum ya zama ya yarda da irin waɗannan to wallahi ina tabbatar maka da cewa imani shi in ma akwai to ragagge ne ba lalle ne kuma wannan imanin ya masa amfani har ya cika da imani tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa duk wanda ya je wajen boka ko ɗan duba kuma ya yarda da abin da ya gaya mishi to ya kafarcewa dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi istikhara wacce dai take halattacciya ita ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar tana nan a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito Allahumma inna as'aluka bi ilmika wa as'aluka bi qudratika wa as'aluka bi fadlika al'azim har zuwa dai karshen addu'a don haka mutum ka daina zuwa saboda in sun canzawa duban suna ta ce za a maka nazari kaga duba da Hausa kenan nazari kuma da Larabci zan maka nazari bari ce maka zai maka duba wato ne shi zan maka duba ai kana jin wa'azi kana ji ana cewa zuwa bin yan duba babu kyau yace zan maka duba za ka gane yace a to zan maka istihara ko shi zan maka nazari don haka ya kamata mutum ya gane NA bincike yes bare fa arama tun ce ba za su yi mutum bincike tun wannan bincike in ya iya bincike da zai gano maka abin da zai faru nan da sati ɗaya ko wata biyu dan Allah ya bincike maka ranar mutuwarka ko ya dubo tashi ka gani tun da ba zai iya wannan ba to wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne duk wannan hanyoyi ne wanda in mutum ya bi su wallahi ba sa kullewa kuma ka lura duk wanda ya mai da wannan ya zama aikin shi na yau da kullum to wallahi ƙalla ne wanda yake kubuta daga zina saboda mata za su zo su kewaye ka kullum daga wannan mata sai waccan mata sai waccan mata saboda su mata shedanu ne su manya-manyan jakadu ne na shedan bai da jakadun da suka fi su da lokacin daga lokacin da ka fara duba da irin wannan abubuwan na ulungutu to mata za su fara layi a gidanka akan 200 300 1000 2000 3000 ka je ka baka lahirarka a banza abu Allah ya ce wa fi nari hum kharijun kuma waɗannan da ayyukan suka rushe su masu dawwama ne a cikin wuta sai Allah ya ba wa su al-Abbas amsa gamsasshiya Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir kadai dai wanda ya fi cancanta ya raya masallatan Allah shine wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira wa aqama as-salata kuma ya tsaya da sallah yake yin ta akan lokaci yake yin ta da ilimi yake yin ta kuma da tsoron Allah wa ata zakata kuma yake bada zakka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakhsha ahadan illa Allah kuma sannan bai ji tsoron wani ba in ba Allah ba da Allah ya faɗi sakamakon wa'annan din ya ce fa sa ulaika an yakunu minal muhtadin sannan waɗannan da aka ambata dinnan za su kasance tare da shiryayyun bayin Allah wato a lahira Allah zai tashe su a cikin su tare da su
أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إنه رب عنده عدو عظيم
Imam Muslim ya fitar da hadisi da shi da al-Imam Ibn Hibban da Abu Dawud ta hanyar An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu yace na kasance a wajen membarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu jama'a daga cikin sahabban shi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin sahabbai yace ma ubari an la amala lillahi amalan ba'da al-islam illa an asal hajja yace ai ba zan damu ba bayan shiga addinin musulunci a ce ban aikata wani aiki na kirki ba sai ya shayar da arhazai kadai wa qala akhar sai wani kuma yace bal imaratul masjid al haram wani kuma zai ce a ai raya masallacin Allah da kula da shi masallacin harami wannan shine yafi alkhairi fiye da abin da ka faɗa na shayar da arhazai sai wani kuma yace bal al jihadu fi sabilillahi khairun mimma qultu bar dai yin jihadi cikin dawaka addinin Allah shi yafi alkhairi fiye da wannan abin da kuke faɗa فزرهم عمر سيدنا عمر يدعوت الدس ويجي مسو لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم kada ku daga sautinku a wajen membarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ranar da ma ta kasance ranar juma'a ne sai sai na umar yace idan barde idan na sallaci sallar juma'a kuma na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan nemi fatawarsa akan wannan cikin abin da kuka fada dan da kuke da sabani a ciki shi ne sai wannan ayat ta sauka asal adatul salatil hajj wa ibadatul masjidil haram azwa inda Allah ya ce wallahu la yahdil qawmaz zalimin haka nan imamul firyabi shi ma ya fada da hadisi ta hanyar ibnu sirin yana cewa sayyidina ali ibn abu talib radiyallahu anhu ya isa garin makka sai yake ga wa al-abbas ai ya kai baffa me yasa ba za ka yi hijira bane ka koma garin madina me yasa ba za ka je ka rusku da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai yace na tsaya ne a nan garin makka domin in kula da nan masallacin harami kuma domin in kula da dakin ka'aba shine sai wannan ayat ta sauka a da'atul salatil hajj wa ibadatul masjidil haram wani kuma daga cikin mutane sai ce sayyidina ali dan abu talib ya ce ya gaya musu ya ce musu me yasa ku ba za ku yi hijira bane ku rusku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai mu muna zaune ne a nan tare da ƴan uwanmu da kuma danginmu sannan kuma ba ma so gidajenmu su kubuce daga gare mu shi ne sai Allah ya saukar da ayat da mu karanta can gaba wurin kana aba uku mu abuna uku saka nan ibnu abdurrazzaq ya fada da hadisi shi ma ta hanyar sha'abi cikin irin wannan haka nan ibnu jarir shi ma ya fada da hadisi ta hanyar muhammad ibn ka'ab ibn al-qaraz shi kuma ya ce Talat ibn Shayba da kuma al-Abbas da sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sun yi afakari kuma juna Talat ibn Shayba wanda mukullin ɗakin Ka'aba yake hannunsa kenan da shi da zuriyarsa har zuwa yanzu ne sai ya ce ni ne ma'abucin wannan ɗaki na Ka'aba mukullin shi ma yana hannuna shi kuma al-Abbas sai ya ce ni ne ma'abucin shayar da alhazi ruwan zamzam kuma ni ne mai tsayawa wajen kulawa da alhazi ibn sayyidina Ali ibn Abi Talib sai ya ce na riga sauran mutane in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah kuma sannan ni ne ma'abucin jihadi shi sai Allah ya saka da wannan ayat da zamu karanta yanzu Allah ya ce aj'alun siqayatul hajj wa ibadatul masjidil haram shi yanzu kwa sanya shayar da alhazai da kuma raya masallacin harami ai ahla zalik ai ma'abuta yin wannan aikin wato ma'abuta shayar da alhazai da kuma ma'abuta kulawa da masallacin harami kwa sanya su zamto kamar amana billahi wa yawmil akhir kamar wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira wajahada fi sabilillahi kuma yin jihadi cikin dauka addinin Allah Allah ya ce la yasawuna inda Allah wadannan ba za su taba yin dini da dini a wurin Allah ba ai fil fadli a cikin fifiko wallahu la yahdil qawmaz zalimin hakika lalle Allah yana yin azaba ga mutanen da suka kasance azzalimai ai al kafirin sune kafiri sunna wal kafirun hum zalimun wannan ayat ga kuma ta sauka ne domin yin raddi ga wanda ya faɗi haka shine al abbas ibn abd al-muttalib da kuma waninsa Allah ya ce musu allazina amanu wa hajaru wa jahadu lalle wadannan da suka bada gaskiya da Allah da manzon shi sannan suka yi hijira daga makka zuwa madina dan suka yi jihadi cikin daukaka addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim ta hanyar amfani da dukiyoyinsu da kuma bada rayukansu domin Allah a zama darajatul indalla wannan sun ga fi girman martaba da daraja a wurin Allah min ghairihim fiye da wasansu maulaika humul faizun kuma wadannan su ne masu babban rabo ai alfaizuna bil khair azafiruna bil khair sai wadannan su rabautu da samun alkhairi mai yawa a wurin Allah yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat Allah ubangijin su yana yi musu albishir bi rahmatin minhu da samun wata rahama daga gare shi wa ridwanin da kuma yarda shi wa jannatin da kuma aljannati na ni'ima lawan fiya na imin muki suna da ni'imomi madawwama a cikin aljanna wato anan malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya ambaci abubuwa guda uku sakamako game da wa'ancin siffofin guda uku ita rahama samunta shine sakamakon imani saboda me saboda tabbatuwar rahama ga shi wanda ya yi imani shi kuma ar-ridwan wato samun yardar Allah ita kuma an kawo ta ne ita ce muqabalin yin jihadi da dauka addinin Allah domin shi mai yin jihadi yana bayar da dukiyar shi ne da rai shi gaba ɗaya da rayuwar shi wanda yadda rai yake da tsada a gumbi shi kama yana ya bada nashi domin neman yardar Allah shi kuwa samun yardar Allah ita ce kaiwa matuƙa cikin ihsani wato ita ce ƙarshen martaba da mutum zai samu ke samu yardar Allah idan kuma aljanna idan ce sakamako na yin hijira da wurin Allah ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك كل موت بقدر أجره على الله هكا الله يقول له ولا تقول كما كون هجرة شي ne mutun ya samu aljanna da wani ta hijira mutun ya kan baro gidan shi ne da garin sa da aka haife shi dan haka sai Allah ya canza mishi da samun wani gidan a zahira wanda yafi daukaka kuma yafi daraja fiye da abin da mutun ya bari a duniya wato gidansa na duniya fara gabatar da rahama da kuma samun yardar Allah kafin aka kawo kuma aljanna daga ƙarshe to da kasancewar su wa'annan duniya ne da lahira da samun rahama da samun yardar Allah wa'annan duka a duniya za ka ga duka alamomin su za ka ci gajiyar su a nan duniya sannan kuma ka je lahira ka ƙara cin gajiyar su amma ita aljanna a lahira kadai take da haka ita ce ƙarshen abun bayarwa Allah ya ce khalidina ai halin kasancewar su masu dawama ne fiha abadan a cikin ta har abada inna allaha indahu ajrun azim san dai cewa shi Allah a wurin sa ne lada mai girma yake
ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu abaakum wa ikhwanakum awliya إن يستحبوا الكفر فالإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نفعكم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا اعتمدتم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
نعم وانا آير دزام كرتا تقبا تسو كنت دليلا متعنا لسكين هجرا لمكة زوا مدينة saboda dalilin suna tsoron rasa iyalansu ko rasa shagunansu na kasuwanci ko wani abu da suke da shi na hannun jari saboda suna tunanin in suka bar garin Makka da suka fi sabawa da shi in suka koma Madina ba za su samu irin abin da suke da shi ba nan shi ne sai Allah subhanahu wataala ya ce musu ya yace wa mu'minai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka bada gaskiya da Allah da manzansa la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kubra al iman kada ku riki iyayenku maza da mata da kuma ƴan uwanku maza da mata ku rike su a matsayin masoya in istahabul kubra al iman idan har suka fi son kafirci fiye da imani wa man yatawallahum minkum duk wanda kuwa yake jibantar su daga cikin ku wato ya fi son su fiye da imani fa ulaika humuz zalimun to waɗannan su ne masu zaluntar kawunansu kaga ire-iren waɗannan ayoyin shine masu sukan musulunci masu rangwamen kwanya ma'abota rashin basira suke ɗauka ba tare da sun karanta farkon ayar ko ƙarshenta ba ba tare da kuma sun karanta ayoyin da suka zo kafin wannan ba ba tare da sanin asbabun nuzul ba kawai shike nan sai su ɗauka su karanta suna gaya wa mutane ai musulunci ya ce kaza ai musulunci ya ce kaza a nan musulunci ya ce duk wanda wato yake son iyayensa da ƴan uwanshi ma indai shi musulmi ne kuma yake son iyayensa da ƴan uwanshi shi kenan shi ma ya zama kafiri alhali kuma addinin musulunci ba haka yake ba haka ake nufi ba sai ka in ka so ka fahimci abinda Allah yake faɗa cikin alqur'ani sai ka fahimci zamanin da alqur'ani ke sauka tukunna sai ka fahimci wancan zamanin sannan kuma in ka ji fassarar sannan kuma sai ka gane a ina ya kamata ka sanya wannan ayar ya ya kamata kai kuma ka aiwatar da ita a wannan zamanin da muke ciki misali yanzu ko a wannan zamanin mutumin da ya musulunta ya ce ya musulunta to amma garin su gaba ɗaya kafire ne baya samun dama da zai iya yin sallah ko azumi ko wani aiki na musulunci bai sai yi ba kuma ya ce shi musulmi ne kuma sannan sun kisa barshi ya gudanar da addinin sa ana kiran shi da ya baro can ya dawo inda musulmai suka fi yawa shi kuma yana tunanin ai yana da shago a garin su in ya taso ya baro yaya kuma zancen shagon sa sannan kuma ga ƴan uwan shi ga iyayen sa yanzu in ya baro su ya taho nan ina zai samu wasu ƴan uwan da dai sauran su to ire-iren wannan din sai ya sa mutum shi ma ya riski da su da wayancan yawwa to amma ba wai misali dan kana musulmi a ce a cikin ƴan uwanka akwai wani wanda yake shi kafiri ne duk da haka ai yana da haƙƙi na zumunci kuma a kanka cewa idan ba shi da lafiya zaka je ka duba shi idan wata musiba ta same shi zaka iya taimakon sa saboda haƙƙin zumunci in ya gayyace ka wani abu nashi kamar wani aikin gayya ko wani abu na taimakon kai da kai zaka amsa mar ka ji saboda zumuncin da ke tsakanin ku da shi sannan kuma idan makwabcinka ne ma a gida zaka kuma ba shi haƙƙin shi na ƴan kuwantaka da kuma na makwabtaka har ila yau haƙƙi ne na musulunci ne wannan ne kawai ba shi da shi to kaga abin da su kafiran ba su fahimta ba kenan kamar wani kafiri da ya karanta wai ai da kuke yin sallah to a cikin alqur'anin naku Allah ya ce fawailul musallin azaba ta tabbata ga masu sallah amma ku je kuna ta yi sai aka ce mishi to ya karanta ayat da ke gaba da wannan man yace a shi iya wannan ya karanta iya wannan ya sani an ce fawailul musallin kaga bai karanta allazina hum an salati musahuna ba to kamar haka ne kamar wani zindiki ne zamanin magabata sai yake gayawa wani yake yin wata waka kai yana cewa wani wai yace ya zo su tafi wurin masu shayar da giya su je su shayar da su ai ma qala rabbuka waylul lil musaffiru bal qala rabbuka waylul lil musallina ai ubangijinka bai ce azaba ta tabbata ga masu shan giya ba amma ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah ya ga zindiƙanci ne wannan akwai su da can yanzu har yanzu ma akwai su wanda su yi amfani da alƙur'anin don su halatta wa kansu wani abu na zindiƙanci wannan tsawatarwa ce Allah yake musu domin su yi hijira su bar garin kafirci su koma garin musulunci domin su samu damar gudanar da ayyukansu na addini aya da za mu karanta kuma a gaba ita ma dai ta sauka ne a kansu ɗin Allah ya ce wurin kana aba'ukum ka gaya musu ya rasulullahi in kana aba'ukum wa abna'ukum idan har iyayenku maza da mata wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matekunku wa ashiratukum da dangoginku ay aqribaukum wa dangoginku da makusantanku fi qira'atin awtin qira'atu ana karanta ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha da kuma dukiya wacce kuka tsorurce ta kuka tara ta wa rijalatun tafsuna kasadaha da kuma kasuwancinku wanda kuke tsoron kasadaha wato rushewarta da rashin cin ribarta wa masakinu tarzauna da kuma matsuguni wurin zama wanda kuka fi yarda da shi kuka fi san shi idan wa'annan abubuwan guda takwas suka fi soyuwa gare ku kamar yadda Allah ya faɗa yace ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili idan waɗannan abubuwan guda takwas izumto sun fi soyuwa gare ku a zukatanku fiye da Allah da manzonsa da kuma yin jihadi domin taimakon addinin Allah shi yasa suka kuka zauna li ajri saboda wannan minal hijrati kuka yin hijira wal jihadi da kuma kuka ji kuma ku yi jihadi to Allah ya ce fa tarabbasu to ku jira hatta ya ati Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarin sa wannan kaga ta hadidi ne Allah ya musu Allah yana tsoratarwa ne da kuma yin narko gare su wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin sani cewa Allah yana yin azaba ga mutane fasikai wato anan mafhumin ayar shine fifita san ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda takwas da aka ambata to shine fasikancin fa don ne fifita san iyayensa ko san ƴaƴansa ko san danginsa ko san ƴan uwansa ko san wani abun duniya da Allah ya bashi ko san wani abu na gida da yake zaune a kai ya zama ya fi san wannan fiye da soyayyar Allah da manzonsa wannan ya zama to fasiki a gurin Allah kuma imanin shi ba zai mashi amfani ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shi wani hadisi cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in dan ku ba zai zama to mai imani cikakken imani ba har sai na zamto ni ne mafi soyuwa gare shi fiye da kan kansa fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da dukkan mutane baki daya dole sai ya zama to ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da dukkan waɗannan abubuwa mun gani sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam practically sun nuna irin wannan misali ga Suhaib ar-Rumi Suhaib ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu anhu ya kasance mutum ne shi daga kabilan Larabawa to amma sai aka ribace shi aka sayar da shi ga Turawan Rum sai da bada shi can a can ya girma a can ya taso sai ya zamto Larabcin ma bai iya shi ba sosai saboda ya taso ne a garin Turawa bayan ya dawo garin Makka an kawo shi ne a matsayin kamar bawa ya sami yancin shi kuma sai ya ci gaba da yin kasuwanci da sana'a ya zama ya tara dukiya mai yawa da lokacin da ya zo zai yi hijira zai taho Madina sai suka zo za su hana shi shi kuma dama gwani ne wajen harbi da kwarinsa da bakarsa a rataye a wuyansa sai ce menene suka ce ai ka zo garin nan kana baƙo baka da komai shikenan kuma yanzu ka zo ka tara dukiya shikenan za ka gudu ka tafi wani garin ka yi hijira ba mai yadda ba sai ce kun ga abin da nake so da ku kyale ni in hijira ta idan kun ki kun ga yawan nan naku kun san da yadda nake wajen harbi in na harbi abu ba na kaucewa duk abin da na harba sai na samu ga kibauɗi na cike ki dam da kibiyoyi zan yi ta harbin ku kuma ina kashe ku sannan idan ya ƙari idan kibiyoyi na sun ƙari zan ɗauki takwabi na zan zaro takwabi sai inda ƙarfi na ya ƙari ko za ku kashe ni sai na muku barna mai yawa dan hu alini in hijira ta sai ce to ai ka tara bi kai ce in dukiya ce kuke so duk abin da kuka san na mallake shi to na bar muku ku je ma in nuna muku wasu wuraren da ku san su ba idan nuna musu ramun muka inda ya koyi zinari da azurfa duk ya nuna musu Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Madina malaika Jibril ya zo ya gaya ma ai ga sahaban ka can Sahab ibn Sinan ar-Rumi da halin da yake ciki amma ya zaɓi Allah da manzonsa fiye da abin duniya da haka kamar shi albishir cewa kasuwancin shi ya yi riba abin da ya bayar din Allah ya karba ya saya kuma ya biya ya bashi aljanna yana zuwa yana isowa garin Madina yana yin sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tare shi da murna da farin ciki yana ce mishi rabi hatit tijara aba yahya yana cewa kasuwancinka yayi riba to kaga wannan kenan bayan shi ga irin su sayyida ramlatu ummu habiba radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da cikin farko wannan suka musulunta a lokacin nan tare da wani mijinta mai suna Ubaidullah ibn Jahsh sai suka yi hijira daga Makka zuwa kasar Habasha dama can ne aka fara yin hijira to da aka je kasar Habasha shi Ubaidullah sai ya rudu da addinin Nasara sai ya zama Kirista ita kuma sai ce wallahi ba za ta bar addinin Allah ta koma addinin Kirista ba ta zauna akan addinin musulunci tana nan a haka kyautar farko da Allah ya fara yi mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a gaya mata cewa yana son ta zai aure ta ai da aka je aka gaya mata murna dai kamar me da aka tashi Najashi sarkin Habasha shi yana Kirista amma kuma ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ma dai ya musulunta saboda haka sai da kansa sai yake cewa shi zai biya sadaki sai ya bata ina jin dinari ne ko dirhami 40,000 da ya bata ninkin sauran sadakin sauran mata yana annabi sallallahu alaihi wasallam duk a mata annabi sallallahu alaihi wasallam babu wasu samun sadaki irin nata da mun sadakin nata in aka fassara shi zuwa kuɗin yanzu malam miliyoyin kuɗaɗe ne fa ya fi miliyan 100 ta kuɗin Najeriya na yanzu sadakin da aka bata shi wannan sarkin Habashin ya wakilci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan wasa ta zo ta mata albishir cewa an ɗaura auren wata baiwa ce ta sarkin Habashin ta zo ta faɗa Ummu Habiba ta ce sai na shiri kayan ado da ke jikina da sarƙa da warwaro da ɗan kunni gaba ɗaya na zinare na bata na ce gashi wannan tukuicinki ne sai ta ce ita kuma ba za ta karɓa ba ta ce ai ni ma mabiyar mijin naki ne ni ma na musulunta ki riƙe kayanki shikenan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura aka je aka taho da ita su sayyidina Ja'far dan Abu Talib dan uwan sayyidina Ali suka taho tare da ita aka dawo garin Madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a ɗaya bangaren an je an yaƙi mutanen Khaybar Yahudawa an samu nasara a kansu ta zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zamanta yayi kyawu sosai wata rana sai ga mahaifinta Abu Sufyan ya zo garin Madina wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka warware alƙawarin nan dai da muka faɗa a darasin jiya suka kaiwa wasu mutane hari waɗanda wancan mutanen suna da ƙawance tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsoro ya kama shi ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari zai dau fansa sai tsoro ya kama shi dan haka sai ya zo garin Madina dan neman a taimake shi a tsawaita alƙawarin gina yakin mu to da yazo sai sauka a ɗakin ta saboda ishi shi shi kuma shine shugaban kafirai masu yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin dan duk wani yaki da kafirai suka yi tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam in ban da Badar babu yakin da Abu Sufyan ba shine komanda ba ya shigo ɗakin ta yana zama akan taburma sai ta mata ta janye taburmar daga ƙasa shi sai ya tafi a ƙasa sai shi mamaki ya ce yata shin daraja ta ce ta wuce in zauna akan wannan taburma ko taburma ce daraja ta wuce in zauna akai sai ta ce mishi wannan taburmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake zama akai kai kuwa mushriki ne najasa dan haka ba za ka zauna akan taburmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama ba baban ta ne mahaifi ai ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai baka tuna kowa ai baka tuna kowa malam indai imanin ka lafiyayye ne wallahi baka tuna kowa sai ce laqad asabaki ba'di sharran ya bunayya yace ai lallai wani sharri ya same ki tun bayan haɗuwar mu da ke na ƙarshe wani sharri ya same ki ki fifita wannan tabarmar a kaina shi ke nan daga nan sai ya fita ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu fuska ba ya koma wurin sayyidina Abubakar bai samu fuska ba ya tafi wurin sayyidina Umar babu fuska ya koma wurin dan uwansa sayyidina Usman babu fuska ya dawo wurin sayyidina Ali yace ai gara ma sauran da sayyidina Ali to daga nan da ya ga babu fuska shikenan sai ya koma to kaga wannan kenan to haka nan kamar yadda na ambata a baya a ranar yakin Badar sai ma Abubakar duba da zai yi sai ya hangi dan shi a cikin kafirai sai ya yi kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tare shi haka nan akwai wani makaho a garin Madina yana da wata kuyanga tashi wacce ya intar da ita kuma ya aure ta ya ma haifi ƴaƴa da ita to kawai duk sanda tashi yin zance sai da rika faɗar zance mara kyau game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ta ƙi ta dina rannan dai makahon nan da ya laluba sai ya ɗauko wani abu mai tsini wani dundurusu haka kamar kibiya da ya sha shi ma sai da ya ji ya taɓa daidai kan ƙirjinta daidai wajen zuciyarta sannan ya kafa wannan abin sai da ya danna sai da ya tabbatar ya ƙula sai da ya ji ta daina motsi sannan ya ce alhamdulillah ya janyo ta ya fito da ita kan titi ya jefar an yi da sallar asubahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an ga gawa a waje gawar wata mace ya aka yi waye kashe ta me kuka sani game da ita wannan makawan yana masallaci zai ce ya rasulullahi aiwa ta ce kuyanga ta ce kuma na yantar da ita har ma ta haifa min yaya amma ni na kashe ta ta kasance duk sanda za ta yi magana a kanka ba ta faɗan alheri na hana ta amma ta ƙi ta dina da aka shi sa na kashe ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shikenan jinin ta ya zuba a banza ga sayyidina Khalid ibn al-Walid lokacin da aka tura shi karɓar zakka daga wurin Maliku dan Nuwayr yaje wurin shi ce mishi an turo ni ka bani zakka sai na Abubakar ne ya tura shi sai ya ce a haka za a markum sahibukum haka abokin naku ya umarce ku yace kai wai wa kake nufi da abokin mu ne sai ya mace sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi in ka sake faɗar haka ranka ba naka bane da yake Maliku dan Nuwayratu mai zakin baki ne ya ci gaba da magana kawai a cikin magana sai sake cewa sahibukum asir na Khalid na zaru aka gobe sai fit ya dauki markai to kaga su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke ba ruwan su da yaya kake da su kawai su Annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke kallo sayyidina Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana da wani dan sa wata rana din nashi mai tsananin kishi ne akan matarsa ya hana matar shi zuwa masallaci sai sayyidina Abdullah dan Umar yake karanta mishi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tamna'u ima Allah masajidallah, kada ku hana bayin Allah mata halartar masallatan Allah. Shi kuma kuma wannan yaron mai shiga matashi sabon jini budar bakin sa sai ya ce wallahi sai mu hana su kawai umbar mata ta rika fita ana kallanta. Asir na Abdullah dan Umar daga wannan ranar bai kare mar magana ba har ya bar duniya. Dan shi ne na cikin sa. Amma tun da ya faɗi wannan shikenan kawai. Yaje ba ni ba kai. Saboda dole ne mutum ba zai yi kana da alaka da wani ko malamin ka ne kai ko mahaifin ka ne kaji yana faɗar mummunar magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wajibi ne ka dauki mataki akan shi. Matakin ku shine kai mishi wa'azi ko Allah zai sa ya gane. In yi ganewa to shikenan sai ka bashi haƙƙin shi na kusanci. Amma dai sauran wani abu kuma babu wannan. A zauna a yi ta hira a ji sauransu a yi cikin fuska babu wannan. Tunda baya ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam to me amfani kai kuma ka zauna ka ta nuna mishi ƙauna. Ai babu wannan. Dole imaninka ba zai tabbata ba sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai. Sayyidina Umaru radiyallahu anhu wata rana ya ce ya Rasulullahi wallahi ina son ka fiye da komai na duniyan nan. In ban da ran nan nawa wanda ke ƙarƙashin haƙarƙarina. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Umaru ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai ya fi so na fiye da soyayyar da yake wa ran nasa ba. Yana Umaru sai ya shiru can da Allah ya nufe shi da alkhairi sai Allah ya ɗora shi akan wannan martabar. Allah ya ƙara cire martabar shi ya kai wannan martabar sai ya ce wallahi yanzu ya Rasulullahi ina jin sanka fiye da soyayyar rannan nawa da ke ƙarƙashin haƙarƙarina. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya Umaru yanzu ne kai imani ya Umaru yanzu nan kai imani ya Umaru. Mu yaya muke ciki kenan yaya muke jin ya zuciyar mu take ji idan an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya muke ji idan an ce ga wani aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shin muna fifita hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da hukuncin kowa? Shin muna fifita ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ra'ayin kowaye? Shin muna bibita ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ƙaunar koma waye? Wannan ita ce tambayar da ya kamata mu yi wa junanmu. Shin muna barin abu saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce a bari saboda kada mu yi shi kuma ya nisanta mu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam? Shin muna yin abu don ya ƙara kusanta mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar lahira? Wannan ita ce tambayar da ya kamata kowannenmu ya zuce shi. Wanda aka yi anguwa mu yi wa zuciyarmu ban ruwa shi imani da mun kamar da shi ne. Mu yi wa imani da ke zukatanmu da shi da yawan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙoƙarin ɗabbaka sunnonin shi. Duk abin aka ce maka gane Annabi sallallahu alaihi wasallam gane wani to kowaye ƙyalana shi kai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda aka dole sai ka yi wa kanka hukunci a kan wannan. Kuma mutum ya yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wasallam. Domin yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hanyoyi mafiya saurin kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kuma wannan watan da muke ciki na Ramadan lokaci ne na musamman wanda ya kamata kowannen mutum ya kamata kowannen mu ya amfani da damar shi da wayannan lokuta. Ba wai sai iya lokacin shan ruwa ne kadai lokacin amsar addu'a ba, kowanne lokaci kowanne minti ɗaya da sakon ɗaya a cikin wannan watan lokaci ne na amsar addu'a. Don haka kai ta yin addu'a, kai ta yin addu'a kuma ka kudirce buƙatunka a wurin Allah, ka yawaita istighfari domin samun gafarar zunubanka da kuma wankuwar zuciyarka, ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin zuciyarka ta ƙara nanikewa ta ƙara tabbatuwa akan san shi da ƙaunar shi da kuma bin sunnar shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ka karanta, ka yawaita karatun Al-Qur'ani domin ƙara samun kusanci da Allah da samun darajoji a gun Allah. Annan za mu dakata saboda yanayin lokaci da ba ta abin da muka faɗe shi daidai. Allah shi ba mu ladansa mu rufe kuskure kuma Allah shi yafe mana. Allah ka jiya iyayenmu da malumanmu da masoyanmu da dukkan ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu tafiya. Allah ka san muna cikin bayanka ƴantattu waɗanda kake ƴantar da su a irin wannan lokacin. Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa Al-Qur'ani ya cece mu. Allah ka sa Al-Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah ka saka wa iyayenmu da malumanmu da alkhairi. Shugabanninmu na addini da na mulki Allah kai riko da hannayensu zuwa ga abin da yardarka take cikinsa. ana karawa addinin musulunci daukaka musulmai da musulunci ana kare kafirci da kafiri ana kaji dukkan lamarin al'ummar musulmai baki daya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ka kara hada kawunan mu ana saka wa liman da alkhairi mai girma hakimi ana saka mishi da alkhairi ana saka malumin musamman al-ramumin da dattijan mu wanda kullum suke tare da mu akan irin waɗannan ayyukan suke karfafa zukatan mu domin ganin su yana ƙara karfafa mu ana saka musu da alkhairi da wayannan yara kanana da kullum su ma suke zuwa suka masallaci suna shiru su saurari alqur'ani da ake karantawa Allah ka raya zukatan mu da mu da su gaba daya a cikin alqur'ani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في من الآلاء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.